A la prochaine.
Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masuraro, assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Baba Yakubu Makera da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hanzi. A yau ranar Litinin 9 ga watan Mayu na shekarar 2022. Yayin da aka buga gangar siyasa a Najeriya, zamu duba halin da ake ciki game da takaddama tsayar ɗan takara a jihar Borno, sai kuma shirin zauren matasa wanda Nasira da Melika ya shirya kuma zai gabatar. Daga nan zamu kawo ku sharhin jaridan Najeriya. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Ana fargabar mutane da dama sun mutu a Ukraine a jiya Lahadi bayan wani bomb din Russia ya afka wata makaranta da ke dauke da kusan mutane 90 a gabashin Ukraine. Gwamnan yankin Luhansk da ake takaddama a kai, inda tashin hankalin ya fi kamari da aka kwashe makonni da dama ana dauki ba daɗi tsakanin dakarun Russia da na Ukraine, ya ce an kubutar da mutane 30 a wurin, amma sauran mutane a makarantar sun mutu. Da alamar mutane 60 da suka rage a karkashin buragudai sun mutu. Gwamna Sahi Hadai ya rubuta a shafin sakonnin Telegram, ya ce harin bomb din da Rasha ta kai ya kashe yaran maza guda biyu da suka hada da mai shekaru 11 da mai 14 a kusa da garin Privila. Harin na baya-bayan nan a yankin Donbas ya zo ne a daidai lokacin da kasar Rasha ta ci gaba da matsakaimi don nuna wasu nasarori a fagen daga a gabashin Ukraine, gabanin bikin ranar samun nasara a yau Litinin don tunawa da kashin da Jamus ta baiwa Nazi a gidan wasan kwaikwayo na Turai na yakin duniya na biyu. Ofishin kula da kadarorin kasashen waje na ma'aikatar Bitalmalin Amurka OFAC a tsarance ya bayyana sunayen kamfanoni da mutane da yake suna taka muhimmiyar rawa ga yaki da kasar Rasha ke yi, da suka hada da shugabannin gudanarwa na manyan bankunan Rasha guda biyu da wani banki mallakar gwamnatin Rasha da wasu rassa guda 10 nasa, sai kuma wani kamfanin kera makamai da gwamnati ke goyon bayansa, da kuma guda 3 a cikin gidajen talabiji da gwamnatin Rasha ke kula da su da ke samar da kudaden shiga ga kasar, a cewar sanarwar ofishin. Ofishin na OFAC yana kuma daukar matakai da za su katse hanyoyin da tarayyar Rasha da masu hannu da shuni na Rasha ke amfani da su suna kaucewa takunkumai. Hana Rasha daga samun ayyukan kwararrun Amurkawa masu muhimmanci zai kara matsin lamba kan Kremlin, tare da yanke mata ikon gujewa takunkumai da Amurka da abokanta suka sanya mata. Muna kuma niyyar auna hanyoyin da Putin yake bi yana samun kudade da suke bashi daman cin zarafi, da kuma auna kamfanoni da shugabanninsu da suke goyon bayan munanan ayyukan. Hukuncin ya hada da katse tallace-tallace da yammacin duniya a manyan gidajen talabijin guda 3 da suka fi shahara a Rasha, da suka hada da Channel One Rasha da Rasha One da kuma NTV, waɗanda Amurka ta ce suna kan gaba wajen yada labaran ƙarya game da mamayar da Rasha ta kaiwa Ukraine. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Lahadi, wasu mahara sun kashe akalla mutane 35 ciki har da jariri a wani samame a wani wurin haƙan zinari a Ituri a arewa maso gabashin demokuraɗiyyar jamhuriyar Congo mai fama da tashin hankali, a cewar majiyoyin cikin gida. Wani jami'in yankin Jean Pierre Beklesende mai kula da matsugunin Mungwalu a nan Ituri ya ce kungiyar 'yan bindiga ta Kodeyo ta kai hari akan ma'aikatan haƙan zinari ta artisanal. Beklesende ya ce 'yan bindigan sun kai hari a wani wurin haƙan zinari a sansanin Camp Blanquet, an kuma ga gawarwaki 29 a wurin, yayin da aka kuma gano wasu gawarwaki guda 6 da aka kona su kuma aka binne su a wurin. A cikin waɗanda suka mutu akwai jariri mai watanni 4 a duniya. Ya kara da cewa fararen hula da dama suka bata, kuma ana nan ana ci gaba da binciken waɗanda suka batan. Kungiyar Kodeyo da ta kai harin, kungiya ce ta siyasa da addini da take ikirarin kare muradun al'ummar kabilar Lendo ta ƙasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo.
To nan jima kaɗan za mu kama ku sauran labaran duniya, kafin nan za mu leƙa Najeriya, inda duk inda aka duba batun siyasa musamman na tsaye da 'yan takara shi ne ya fi ɗaukar hankali. Wakilin Haruna Dauda na ɗauke da wannan rahoton.
yayin da gugurar siyasa ta so mu kadawa tarayyar Najeriya. Al'amuran siyasa da ƴan siyasa na so mu dakon sabon sulhun siyasa, musamman ma na irin hanyoyin da za su bi na cimma zaben shekarar 2023 da kuma fatan samun nasara ga zaben. Irin wannan dai shine fatan kun ƴan siyasa tarayyar Najeriya. Ga misali, a jihar Borno an samu dan ƙuri'a ƙwarya soyayyar lamari a harkokin tafiya, wanda gwamnan jihar Borno Professor Babakana Umar Zulum yace wasu kungiyoyi 179 ne suka saya masa fim don tsayawa takarar shugabancin jihar Borno karo na biyu a matsayin zababben gwamnan jihar, wanda ake gani wannan wata hanya ne na kokari raba gari tsakanin tsohon gwamnan jihar Borno Senator Kashin Shatima, bayan alƙawarin da suka yi da kuma ake tajjace cewa wali ɗaya zai yi kawai imika wanda raga mulki, wanda ake tajjitan cewa tsohon gwamnan jihar Borno hakan bai masa dadi ba. Kuma ƴan kwanakin nan ma Professor Babagada Umar Zulum ya rushe dukkanin ƴan majalisun zartarwa na jihar Borno, wanda kuma gamar ya haɗin gambiza ne tsakanin tsohon gwamnan da kuma shi gwamnan mai ci a yanzu, wanda ake ganin cewa gwamnan ya yi hakan ne saboda ɗaukan matakin miliyon nasa kawai kan karagar mulki, da kuma wanda ke ganin sun yi amanna da irin tafiyarsa. Gwamnan jihar Borno Professor Babagada Umar Zulum mutum ne mai tagomashi a idon duniya baki daya, wanda ya lissa wasu kungiyoyi masu zaman kansu suka bayyana lallansu na cewa gwamnan ya sake tsaya wannan takara, kama abinda wasu suke cewa
suna Alhaji Lawal Gaye ana cewa ma Babagana Umar Zulum moto ni ina siyasa tun zamanin GNPB, amma ban taba gani gwamna kaman shi Borno da kowa a nan cikin garin ma ba wanda zai kwata ya baci a gidansa balle ma kayuka da to yau yanzu alhamdulillah yanzu kayuka an yi kyau yayi kyau cikin Maiduguri yayi kyau don saboda haka shine sanadin da Allah ya kawo mana sauki.
A sunana Barista Adamu M Bulama, mun san shi yana da wani ra'ayi, muna roƙonsa yayi hakuri sai ya ce shi tenuwa ɗaya zai yi tunda ya faɗa a baya ma shi in yayi guda ɗaya ma ta ishi shi, shi yasa ma muka yi a roƙo yanzu ita yi muka ja hankalin ita kuwar jam'iyya ta ƙasa ta yi hakuri ta duba kokenmu fom ɗin nan da za a saida na shugaban jam'iyya a nashin wanda zai tsana takarar gwamna, muna so ya zama an saida shi ne ma shi Professor Babagana Umar Zulum shi kadai.
Sai dai alamu irin wannan tafiyar wasunsu bai masu dadi ba, wanda tunda suka fara bayyana irin ra'ayoyi su na gwamnati zai gwamnan jihar Borno a matsayin dan takarar ɗaya tilo, wanda har ma suka kira ga hukumar zaɓe mai zaman kanta da karta sai da fom ɗin ma kowane ɗan takara face shi gwamnan jihar kaɗai. Ga irin martanin da wasu jama'a ke yi game da wannan lamari.
Sunana Malam Hassan. To ka san yanzu lamari na siyasa, tunda dai an ce an saya masa za mu dai ce an saya masa, amma gaskiyar magana mun san irin harkan yanzu ya zama na kawai duk wanda ya tashi nema sai a ce saya masa fom a kai. Yanzu gwamnoni da yawa sai a ce an saya musu fom. Gwamnoni da yawa sai a ce an saya musu fom. Amma in ka tambaye mu Talakawa za mu ce kawai dai Allah raka taki gona ba ruwanmu da irin wannan harkoki. To ai ka san jami'a kuma babu adawa ai ba za ta yi kyau ba. Shi yasa ai kake ga duk abubuwan da gwamnati suke yanzu a ƙasar nan saboda adawa ne babu shi, kamar ma a cikin Borno babu adawan ai da yawa. To kaga duk inda babu adawa kuma ai ya zama shirme.
Sunana Ali Yelo. To har ga Allah mu wayanda muke ganin wannan lamarin, amma kuma shi dan siyasa a ce shi kadai zai tsaya akan takara a ƙasa a state na shi din, ni ina ga kaman a ra'ayi na gaskiya haka din akwai wani gyara a ciki. Ya kamata a ce akwai ƴan adawa don saboda ita kanta siyasar ma dama ana yin ta ne wancan ya fito wannan ya fito sai a zaɓi mutane sai zaɓi shan ransu. Kamar haka ɗin ina ga kamar ni a nawa ra'ayin fa kamar zai fi cancanta.
Yanzu ji abin cire a gani shine irin yadda za ta kaya tsakanin tsohon gwamnan jihar Borno Senator Kashin Shatima da kuma gwamnan mai ci yanzu Professor Babagana Umar Zulum, wanda dukkaninsu tsohon malamin makarantun jami'a ne. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaida Haruna Dauda Biyu. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausar muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga babu dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
A jiya Lahadi, uwar gidan shugaban kasar Amurka Jill Biden ta kai ziyarar bazata a Ukraine, inda ta gana da uwar gidan shugaban Ukraine Olena Zelenska a wata makarantar da aka maida ita matsuguni ga mutane da suka arce daga tashin hankalin da kuma hare-haren bam ɗin da Rasha take kaiwa kasar. Biden ta tsallaka ne ta kan iyakar Slovakia da Ukraine cikin birnin Ozhhorod a wani gefen kudu maso yammacin kasar, bayan ta kai wa 'yan gudun hijiran Ukraine ziyara waɗanda suka baro ƙasarsu zuwa cikin Slovakia. Zelenska, mai shekaru 44 a duniya, uwar gidan shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky, ta daɗe tana ɓoye kanta da 'ya'yanta biyu tun farkon mamayar da Rasha ta kai wa Ukraine makonni 10 kenan. Jama'a Amurka sun ce uwar gida Biden ta sha tuntubar Zelenska a baya, kada sun yi musayar bayanai a cikin makonni da suka shuɗe. A ƙarshe, wani ɗan Falastinu ya mutu bayan da sojoji Isra'ila suka harbe shi yayin da yake kokarin shige katangar da jami'an tsaro suka kafa a kusa da shingen binciken sojoji a yammacin kogin Jordan, sa'o'i bayan da hukumomin Isra'ila suka kama wasu Falastinawa guda biyu da suka kashe mutum uku a wani hari a makon da ya gabata. Rundunar sojin Isra'ila ta ce sojojin sun gano wani mutum da ake zarge da yunkurin haura shingen tsaro ba bisa ka'ida ba a kusa da birnin Tulkaram da ke arewacin gabar yammacin kogin Jordan, suka kuma harbe shi. An ce an ɗauki mutumin zuwa asibiti domin kula da lafiyarsa, sai dai rundunar bata ce komai ba akan halin da mutumin yake ciki, amma ma'aikatar lafiya ta Falastinu ta tabbatar da mutuwar mutumin. A wani lamari na daban kuma, ana zargin wani Bafalasdi ne da ya dabawa wani ɗan sandan Isra'ila wuka a wajen tsohon birnin Kudus. ‘Yan sandan sun ce mutumin da ke rike da wuka ya dabawa wani ɗan sanda wuka, sa'annan wasu jami'an da ke kusa da wurin a kofar Damascus suka harbe maharin. Ma'aikatan jinya sun ce jami'in yana kwanciya a asibiti a cikin matsakaicin yanayi, sai dai har yanzu ba a bayyana halin da maharin yake ciki ba.
Labaran duniya kenan, aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, to kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan faifan. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Da masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 22.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da kuke so, za ku iya zuwa shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. A nan birnin Washington DC, agogonmu na cewa karfe 3:14 na dare. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Zauren matasa. Ba su sauraro, barkamu da dawowa sabon shirin Zauren matasa da VOA da ke taba abin da ke cewa matasa tuwo a ƙwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen da ya hada da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. In ana biye da shirin na Zauren matasa, mun sauka ne a yankin Agadez na jamhuriyar Nijar, inda wakili Muhammad Mahmud ya shirya mana zantawa da matasa kan illa ko akasin haka ta dakatar da shigowar bakin haure yankin. Matakin dai yana da zumura na matasa amfani da damar wajen tafiya yawon duniya ƙasashen Turai. Shi mai matasan yankin ke cewa ne kan yadda matakin ke shafar rayuwar al'ummar Agadez.
kamar dai ciyawar nan ta kai nuwa.
Kaga disha an samu faduwa da kuma komawa ba sosai gaskiya kaga babu yadda za a yi mutun nan da ya sabo ga harka haka yo far ta dai a ce an sauko shon ga ba tare da an samu wata haraka wanda zai rinka samu kusan ma abin da yake samu baya ba kaga ni dole hankalin shi ya tashi
to malam Idris Muhammad Ataka kai ma naga kana so ka kai wani ɗan sokaci a kai
kalubale dai na harko Hamid wanda ya ji hawa matasa shi ne fannin koma baya sosai da matasa suka tsinsu kansu a ciki na harin dai wasu daga ciki cikin irin wannan hada-hada ko in ce wannan harakar ta bakin haure suke samun abin da za su tufa makanuwansu asiri sai ga shi kwatsam gwamnati ta zo ta ɗauki wannan doka ta hana wannan sana'ar da yawa daga cikinsu ba su da ta yi sai wannan aikin da yawa daga cikinsu ba su iya wani aikin hannu ba su iya yadda za su yi ba kama su cuci kansu da kansu in ba wannan aikin ba tunda wasu duka abin da suka sa gaba ta wannan fannin ne na wato samowa da kaiwa tunda wasu daga cikinsu aikin su sai su samu wani abu da ake ce ma passage su kai ma chauffeur ya dan ba su wani abu wasu kuma su suke harakan masu shoferori ne wanda su suke kaiwa sai aka waye gari babu irin wannan harakat daga cikin masu samowa suna kaiwa akwai matasa da yawa wanda in ka diba a da irin harakar da suke amma a yanzu sun shiga kalubale sun rasa abin yi ma wasu daga ciki sun jefa kansu cikin shaye-shaye wasu daga cikin su sun jefa kansu sace-sace wasu daga cikin matasan akwai wanda ba su ma san tayi ba sai kaje ana mutun ya susuce yayi wane ne ba susucewa ba mutun yayi rishin tayi ne irin kalubalen da matasa suka fuskanta tun bayan da wannan doka ta hito
Safiya Ayuba a matsayin kita mace a can baya an kwatanta kamar aure da kanshi a lokacin da akwai hada-hadan bakin haure yafi tsada a matsayin ki na mace ya zaki kwatanta a wancan lokacin da yanzu
awon da lokaci ne yanzu har sai in ce gaskiya malumai na jaha ko in ce na Nijar gabaki ɗaya suna bada kokari akan bisa sani kan yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sama arme wanda yake da sadaki kalilan albarka kuma sun ba da bakin irin gudunmawa a bisa kan wannan abun sai dai in ce to alhamdulillah bisa dai sani dai akan gajarce wannan abu ba komai ba saboda fuskantar talauci da ake tayi shi yasa suka ba da karfi bisa wayi mu mutane kai abinda addini yake daya a lokutan baya da ake samu basu ba da ƙarfi bisa sani ba saboda ka a fuskanci wa'ingan matsalolin na mace-macen army a yanzu suka ba da ƙarfi bisa abin sai dai mu ce kawai an gode mu Allah
ya ake yin aure a wancan lokacin da yanzu
a wancan lokacin musamman aka ce maka yarinya ma fannin kabila ce wanda ya shahi ja a gada zaka gani yarinya guda wanda za a doki sadaki kan kaya kan mi duka sai a doke su complete a ba da wajen miliyan 3 miliyon kaza a kawo raƙumi a yanka sa a yi menene sabgogi yawon sabga ma kadai sai a yi sati guda ana yawon lalle da ke saboda ƙarshen cewa wai abu ya wadata gidan kowa yana son yi sabga saboda komi ya wadata a yanzu wuni ɗaya ake yi ranar ɗarmar arme ranar agai ran na aiki da komi saboda abin nan shine za a sarrafa a lokacin nan
duk illolin wannan
duk illolin da ya kawo koma baya ne a bisa kan rashin safara gata bakin habi sannan kuma na biyu daman nashi dan uwa na ya ce bisa harkar libi da mi da alshe da ake zuwa inda zaka yi lissahi ba ma sai an gaya ba yau lattijo zaka gani a kasuwar tun wallahi kamin ya samu kasuwanci ciniki yana gengedi bisa ta kare mu tun daga nan da zaka gani lattijo bakin kasuwa yana bakin shago shi yana gengedi kenan babu kiliya kenan babu abun da yake zuwa yana zawa matasa zaka ji sun bude baki sun ce da talautin Niger ga rahoton NATO me yake nihi haka nan kenan gara su tahi kasashen wai in ma ran su ya fita ne sun sadakta saboda ba a tanadan musu komai ba illa halaka babu komai in ka zamna ma zaman kashe wanda ne kuma zaka fada wani yanayin da kai da kanka baka yi tunanin ba a rayuwarka duniya zaka yinta kuma talauci ne kai su turayen da suke mumu wanga abubuwan sai da suka hore mu da talauci
kenan dole za a yi biyayya bisa abin da sai suke nuna mu dukiya, kuma dukiyar nan fa aka aje hankali ba ta kowa bace, ta muci amfanin mu ne. Yo in kai lissafi ga misali da na samu wanda yayi energy solar gun Nigeria ne ko African ne, amma ya akai nationality suke sauya ma saboda sun san amfani ne a gare su. To me yasa su kuma mutanen mu masu hannu da shuni ba su kishin kai ga matasa su bude wata ma'aikata babba wanda matasan da suke zaune za su ba su hannun jari? Menene hannun jari yanzu duka ya kama bisa faran an ne reconnaissance, banda kanan matarka dan ɗan uwarka arzikin ku yana ta yawo cikin gida, in ba ka san mutum ba ka mishi hanya, kai kuma ba ka san ba wannan naka wadatacce ne.
Kamar gwamnati ba ta bullo muku da wani tallafi ba bayan da aka dakatar da aka mara wannan safara a bangaren mata?
Tallafi inda mazaje suke kama kudi in sun gaji me yake da suna suka dauki bakin habre, akwai wanda yace a wuni guda in ya fudda mota da me yana doka 1 million 500 mil miliyan guda da rabi, shin an baka abinda ya ta abinda bai tashi ba duka me yake a lissafin shi jika 500 ne in aka sarrafa abu kenan da aka na wannan da yace da a baka kihi gara a koya maka kama shi. In mutanen ga sun dawoma da waga sana'a kamun ku kawo ga dokan mai karfi ku azata ku gayyace su, wani abu ne kake ganin kai zaka iya a cikin rayuwarka, ku koyar da su wannan sana'a, ku ba su jari bisa wannan sana'a, sannan in yaso ku amince mu wa'inga turan da suke neman su mai da mu har yanzu muna cikin me yake da suna mulkin mallaka, tunda har yanzu ba mu san menene muka dosa ba. Yo har ya kai inda ƙasa arje baka fata ta kai ta kuna a shekaran jiya rajedi, akwai wanda suna kwana suka tashi suna kame-kame na nasu, suna kwana yanzu sun kai shance inda ake aiki na suke zuwa suke kama matasan da suke zuwa da ai yan bara ne suke kama su ne gwamnati yace ko, to yanzu su ma da kansu da can alshe abun har ya ishe su, sai suka rinka shiga wurare suka sa masu fuskar su suka shiga suna kama matasan da suke aiki dan neman abincin su su rike iyalansu ko su kula da uwaye. Yanzu da suka yi ta kama waɗanda suka tsere sun tsere, waɗanda suke nan aka kama an kama, sai suka je hawa na fudu etage suka tarda mutum yana kwana bagwari yana kwana cikin furgita da ya daga idan shi ma sai ya gani waɗannan teni kin kewaye da shi furgita yi ta funetri ya yi su dai da ya faɗo ma hawa na fudu etage da ya faɗo ma kai ya fashi ran shi yana fita suna kallon shi, amma kallon shi kadai suka rinka yi basu dafa shi, sai bayan sun yi da kama-kamen su sun tahi, sannan dangi daga cikin waɗanda suka laɓe ba a samu kama ba suka nemo mota aka tai da shi kila wakala har yanzu ba a samu labarin ya mutu ko bai mutu ba, amma a jiya da abin ya kai musu da iko suka zo fitarwa suka yi su da makami a hannu iko da nasu kenan ba san ba inda abu zai zuwa, wanga abu ne wanda yake ana ganin shi kamar karamar fitina ce tana zuwa, amma babbar fitina ce babba ce, kuma ina kira ga me yake da suna masu hannu da shuni don Allah su diba matasan mu na kasan mu.
Masu sauraro, da wannan zamu saki da sa'a 20 makon gobin Allah ya kai mu zamu daura daga inda muka tsaya a madadin Hamid Mahmud da sauran abokan aikin mu a jamhuriyar Nijar da ma muryar Amurka. Ni Nasiru Adamu Alhikaya da Nishira kuma na gabatar ke cewa mu zama lafiya.
Assalamu alaikum. Kamar la gaida Malam Nasiru, yanzu kuma lokaci ne da Babangida Jibrin zai kama na sharhin jaridun Najeriya.
Don fara sharhin jaridun ne da jaridar da Vanguard, daya daga cikin manyan labaran jaridar Vanguard na cewa akalla mutane 10 ne suka rasu sakamakon wata gobara da tashi a wani gurin hakan man fetur da ake yi ba bisa izini ba a jihar Abia, bakwanni biyu kenan dai da fashe wani gurin hakan man fetur ba bisa izini ba a jihar Imo, lamarin da ya sanadiyar mutuwa akalla mutane fiye da 100. Sai kuma jaridar da Guardian na cewa akalla mutane 48 ne suka rasu a yankin arewa maso yammacin Najeriya sakamakon hare-hare na 'yan ta'adda. Lamarin da ya faru ne a wasu ƙauyuka guda uku da ke jihar Zamfara, kamar da jaridar ta The Guardian ta ruwaito. Rahotanni na cewa 'yan bidaga akan babura ne dai suka yi daren mikiya a wannan ƙauyuka guda uku tare da harbin kan mai wadawabe, lamarin da ya haifar da hasarar rayuka da mutane fiye da 40. Sai kuma jaridar Dalilia Shehu, ɗaya daga cikin manyan labaran, tana cewa a yau ne yajin aikin malaman jami'o'i na wucin gadi ta fara yadda watanni biyu da suka gabata ke kawo ƙarshe. To sai dai kuma jaridar leadership ta bayyana cewa wataƙila ta ci gaba da wani yajin aiki na dindindin idan har gwamnati ba ta biya wa ƙungiyar buƙatunta ba. A ranar 14 ga watan Fabrairu ne dai ƙungiyar fara wannan yajin aikin na wucin gadi wanda kuma ke kawo ƙarshe a yau Litinin. Sai kuma jaridar Blueprint, ɗaya daga cikin manyan labaran, tana cewa shugaban hukumar yaƙi da fatocin muggan ƙwayoyi NDLEA Brigadier General Buba Marwa ya barazana cewa hukumar daga yanzu za ta fara kwace kaddarorin wanda ake zargi da hada-hadan muggan ƙwayoyi a Najeriya. Jaridar na cewa a wata hira da ya da muryar Amurka, ko shakka babu matakin kwace dukiyoyin masu mu'amala da muggan ƙwayoyi zai taimaka wajen kawo ƙarshen dimbin arzikin da irin waɗannan masu hada-hadan suka tara, kuma ko da an ɗore su bayan sun fito ba za su samu abin da za su sake koma kai ba, ji shugaban hukumar ta NDLEA a hirar da ya da muryar Amurka, in ji jaridar Blueprint. Sai kuma jaridar Premium Times, ɗaya daga cikin manyan labaran, tana cewa yanzu haka ministan sufurin jiragen saman Najeriya Hadi Sirika tare da wasu jami'an gwamnatin Najeriya sun yi kira ga masu kamfanonin jiragen sama a Najeriya da su dakatar da yunkurin fara wani yajin aiki da suka shirya a yau Litinin. Masu kamfanonin jiragen sama a Najeriya dai sun koka ne game da tsadar man jirgi, wanda a da suka ce suna sayan lita ɗaya akan naira 190 yanzu kuma koma naira 700. Hadi Sirika ya bayyana cewa gwamnati na iya kokarinta na ganin cewa an samu daidaito na farashin man jiragen sama a kasar. Sai kuma jaridar The Nation, ɗaya daga cikin manyan labaran, tana cewa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya sauka a birnin Abidjan domin halarta wani taro na Majalisar Ɗinkin Duniya akan alginta muhalli da kuma hana kwararowar hamada. Shugaba Buhari dai shine shugaban shirin na Majalisar Ɗinkin Duniya na dasa bishiyoyi a nahiyar Afirka da ake kira Green World Africa. Babangida Jibrin, muryar Amurka daga Najeriya.
To madalla, a gaida Babangida Jibrin, da wannan kuma ka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai amma a takaice.
Ana fargabar mutane da dama sun mutu a Ukraine a jiya Lahadi bayan wani bom ɗin Rasha ya afka wata makaranta da ke ɗauke da kusan mutane 90 a gabashin Ukraine. Gwamnan yankin Luhansk da ake takaddama a kai, inda tashin hankalin ya fi kamari da aka kwashe makonni da dama ana ɗauki ba daɗi tsakanin dakarun Rasha da na Ukraine, ya ce an kubutar da mutane 30 a wurin, amma sauran mutane a makarantar sun mutu. Da alamar mutane 60 da suka rage a ƙarƙashin buragudai sun mutu, gwamna Sahi Hadai ya rubuta a shafin sakonnin Telegram. Ofishin kula da kadarorin ƙasashen waje na ma'aikatar Bitalmalin Amurka OFAC a tarihe ya bayyana sunayen kamfanoni da mutane da ya ce suna taka muhimmiyar rawa ga yaƙi da ƙasar Rasha ke yi, da suka haɗa da shugabannin gudanarwa na manyan bankunan Rasha guda biyu da wani banki mallakar gwamnatin Rasha da wasu rassa guda 10 nasa. Sai kuma wani kamfanin ƙera makamai da gwamnati ke goyon bayansa, da kuma guda uku a cikin gidajen talabiji da gwamnatin Rasha ke kula da su da ke samar da kudaden shiga ga ƙasar, a cewar sanarwar ofishin. A ƙarshe, a jiya Lahadi wasu mahara sun kashe akalla mutane 35 ciki har da jariri a wani samame a wani wurin haƙa zinari a Ituri a arewa maso gabashin demokuraɗiyyar jamhuriyar Congo mai fama da tashin hankali, a cewar majiyoyin cikin gida. Wani jami'in yankin Jean Pierre Beklesende mai kula da matsugunin Mungwalu a nan Ituri ya ce kungiyar 'yan bindiga ta Kodeyo ta kai hari akan ma'aikatar haƙa zinari ta artisanal. Beklesende ya ce 'yan bindigan sun kai hari a wani wurin haƙa zinari a sansanin Camp Blanquet, an kuma ga gawarwaki 29 a wurin, yayin da aka kuma gano wasu gawarwaki guda 6 da aka kona su kuma aka binne su a wurin.
To madalla, gaishe ka masu sauraro a nan makarshin shirin namu na hantsi. Sai kuma can da al'asar da misalin karfe 4 ne ma, idan Allah ya kai mu, za ku jo daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Za kuma lissafin mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahouse.com, amma shafin mu na Facebook.
yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ta na gabatarwa Salamun Abu wanda ya bada umarni da ma injiniya mu ne Mr. Karan ni Sarfil Hashin Gumel da na kuma gabatar nake cewa sai Allah ya kara hada mu. Assalamu alaikum.